سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أنقوى معلمينا ياي ماذا دمت منا جيسوا تأدين المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله. Kamar yanda sanarwa ta gabata, wannan makaranta mai albarka Markazul Wa'iz Islami lit-Ta'lim wal-Irshad wal-Buhuth al-Ilmiya ta shirye wannan ƙwarya-ƙwaryar muhadara ga ƴan uwa maza da mata, ba dan kuma ba sai domin taya murna bisa munasabar ƙaruwa ta aure da wasu ƴan uwa suka sama ƴan uwa ɗalibai. Amma ina fatan kafin mu fara, da Allah ku ba mu haɗin kai ku shiru, muna da buƙatar cikakkiyar nutsuwa a wannan gurin. Kafin fara gabatar da wannan muhadara, muna so mu fara ma malam barka da zuwa, malaminmu kuma aminin malaminmu shugaban wannan makaranta, malam barka da zuwa. Allah shiga ta malam, muna gaita malam zuwa ga gurin zaman shi. Bismillah. To, kamar yanda na fara gabatarwa ɗazu, mun so a ce mun fara wannan muhadara ƙarfe 4 da rabi, amma wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Allah ya kaddara cewa malam ya biyo hanya da wuri, amma yanayin hanya sai ya sa suka samu tsaiko, sai yanzu ne Allah maɗaukakin sarki ya hura hanya aka samu damar tahowa. Yau 20 ne ga watan Jumadal Akhira, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1440, wanda ya daidai da 28 ga watan Disamba 2018. Kamar yanda na ambata, babban makasudin haɗuwarmu a yau shine taya ƴan uwa ɗalibai wanda Allah ya wato ba su ƙaruwa ta aure, sannan kuma akwai ɗalibanmu waɗanda su kuma Allah ya azurta su da falala ta kammala Alƙur'ani. Ganin babban malaminmu da Allah ya azurta mu, ya amsa gayyatar mu, kaga cewa ya kamata mu haɗa waɗannan munasabat ɗin, mu haɗu ƙarƙashin karantarwar malaminmu baki ɗaya. Waɗanda Allah ya azurta da ni'ima ta aure suna da dama, Allah shiga wata malam. Kaɗan daga cikinsu akwai Aisha Abubakar, akwai Karimatu Usman Bala Bakori, akwai Fatima Muhammad Shehu, akwai Aisha Muhammad Shehu, akwai Zainab Harun, akwai Hafsat M Bello. Kaga malam amaran namu wajen guda 6 kenan. Sannan kuma akwai inda Allah ya azurta su da falala, akwai ma wasu wanda sunan su bai su gare mu ba, daman ƙarshen shekara wani musumi ne ya wuce aurataya malam, musamman a wannan garin namu. Sannan kuma akwai inda Allah ya azurta su da fulata kanmu da Alƙur'ani, wato karatu ana duba tiryan-tiryan tun daga farkon sa har ƙarshen sa, wanda ƴan uwan waɗannan ɗaliban namu ne da Allah ya azurta su da aure. Muka ga ya dace a haɗa wannan, ya zamanto kamar wata nasiha wacce za ta gangama kowa da kowa. Daga cikin su akwai Aisha Abubakar, akwai Fatima Sani, akwai Surayya Hawau, Ilyasu Halima, Ruqayla Baran da kuma Zainab Umar. Tsarin wannan zaman namu insha Allah ta'ala, muna fatan komai da komai kada wuce minti 50, saboda haka malam yana da cikakken minti 40 wanda zai gabatar da wannan takarda da malam ya mana rubutu. Mu gode ma Allah kuma mu gode ma malam domin ya mana gata. Ina ga babu karatun da yafi gatan da a karantar da kai a baka sako, wanda kuma daga baya zaka je kai tintinci ne akan sa. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka malam da mafificin sakamako. Saboda haka muna fatan ku ba mu cikakken haɗin kai da nutsuwa. Za a ba da takarda zuwa ga waɗanda suka sama, wanda ba su sama ba su yi haƙuri, ana ta ana bugawa insha Allah ta'ala. Akwai yiwuwar wasu su ƙara samun kofi ɗin su ba tare da ɗaukar lokaci ba. Allah shiga ta malam. Thank you. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم مساء البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مجاهدوة أولا يمتي نرانا الجمعة أشرين جوتا ربيع الثاني هجرة من ذنقرة صلى الله عليه وسلم da garin Makka zuwa Madina shekara 1440 daidai wanda yayi daidai da 28 ga watan 12 shekara ta 2018 wannan masallaci ne albarka masallacin Juma'a wato na Sheikh Talha As-Salafi dake wannan gari wannan unguwa ta Tudun Jukun a cikin garin mu mai albarka ta Nazariya babban makasudin haduwan mu a wannan wuri malam ya ambata a yayin gabatarwar sa dan haka dan babu bukatan sai mun ƙara yalwatawa ko mun sake maimaita abin da shi ya riga ya faɗa kowa ya riga ya sani munasaba ce ta auren raki ya hada mu anan sannan kuma bugu da ƙari bayan aure na kusan mutane 6 wanda ya zanto munasabar haduwan sai aka ce kuma akwai waɗanda suka haddace littafin Allah wanda suka sauke alqur'ani wanda wannan kuma sai ƙara mu abin armashi kwarai da gaske wannan kadai ya isa ya tara mu a wannan wuri ƙarƙashin inuwar littafin Allah to da wannan ba zan tsawaita ba saboda uzurin mu da ya faɗa na samun tsaiko a hanyar mu ta zuwa zan tafi kai tsaye zuwa ga takaddan da na yi shi a takaice wanda yake hannun wasu da yawa daga cikin ku ba zan tsawaita bayanai na ba zan tafi ne zuwa ga wannan takadda dake hannun ku wanda yana bukata ya zanto an dan samu natsuwa kafin na fara za mu yi ci gaba kamar yadda kuke gani a bayan takaddan an rubuta cewa sifofi 6 daga cikin sifofin mace ta gari sifofi 6 daga cikin sifofin mace ta gari kenan ashe ba dukkan sifofi ne za mu iya tattauna su a cikin wannan kankanin lokaci ba shi yasa muka dauki guda 6 wanda muke sa ran za su dunkula sauran sifofin masu tarin yawan gaske in kun duba za ku ga an bude takardar da fadin dukkan yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah wanda cikin ni'imarsa ya sanya mana mata su zanto su tira da natsuwa a gare mu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma a wani gurin kuma Allah ya ce hunna libasun lakum wa antum libasul lahunna mata su tira ne a gare ku ashe aure ni'ima ce ashe mace ni'ima ce dukkan mutumin da yaga an haifan masa iya mace a cikin iyayensa to yayi marabala ne da cewa arziki ya shigo gidansa domin malamai alqur'ani ya nuna cewa iya mace rahama ne iya mace ni'ima ce iya mace arziki ne idan Allah ya azurta mutum da ita الله سبحانه وتعالى ناتوا لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما سيجي إنه عليم قدير الله سبحانه وتعالى سنودي
dan Allah ku nutsu jama'a. In ba ku nutsu ba hankali na yana raguwa da yawa. Ko ba ku miki biyu ku gama. Lokacin bai da yawa ne ban so mu saba. In ci gaba. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa lallai mulkin sammai da ƙasa dukkan su nasa ne. Yana halittar abin da yaso. Ku kiyaye, ku ji wannan gabar da kyau. Sai Allah ya ce yana ba da kyautar ƴaƴa mata ga wanda yaso. Sai ba mutum ƴaƴa mata zalla. Sannan sai ya ce ina kuma ba da kyautar yana bayar da kyautar ƴaƴa maza zalla ga wanda yaso. Sannan sai ya ce au yuzawwijuhum dhikranan wa inatha. Wani kuma ko a gauraya masa a bashi maza da mata. Kai ba a nan abin ya tsaya ba. Allah ya ce wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah yana sa wani ma ya zanto bakarare ne ba zai taba haihuwa ba. To duk me yasa Allah yayi haka? Kuskure ne a sai ce innahu alimun. Sani dai Allah masani ne yana sani da abin da yayi. Sannan qadirun kuma shi ne kaddarawa ne. Aka abin da kuka ga ya aikata Ibn Qayyim Allah ji kansa da rahama yace idan kuka kalli ayan nan da kyau za ku ga Allah ya daraja iyamar shi ina masu kururuwa an taurai haƙin mata yace za ku ga yanda Allah ya fara nuna albarka a tare da iyamar ta maganan haihuwa ake a ayan kuma kowa ya da haihuwa ni'ima ne to da Allah ya fara jero ni'ima haihuwa sai ce ya habu liman yasha'u inatha sune farko yana bada kyautar ƴaƴa mata zalla ga wanda yaso ashe ya nuna ni'ima da arzikin da take tattare da iyamata ba karami bane sannan sai Allah ya kawo maza a wuri na biyu to ashe idan haka ne in kuka koma kan wannan takarda dake hannunku za ku yadda cewa mace ni'ima ce kuma tana haifar da natsuwa sai na ce kuma tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga manzansa wanda ya faɗa mana bisa harshen sa wanda baya faɗin san rai inda yake cewa duniya yar jin dadi ne kadan a duniya mata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafi alherin jin dadin ta ko ita ce mace ta gari domin in ba mace ta gari a cikin gida to wannan gidan kango ne ko da akwai komai a cikin sa na alatu nake cewa bayan haka wannan dan takaitawa ne na muhadarar da na gabatar wa ƴan uwa mata ya kamata a nan ce wanda Malam Yusuf ya tirsa sani sai da na gabatar ma ƴan uwa mata saboda Malam Yusuf shi so yake sai ya kai mutun aljanna da karfi da yaji ina ga wannan muhadarar tun kusan wata uku baya bai banni ne bacci ba da wuya ai sati ɗaya bai mun maganar ta ba Allah ya saka masa da alkhairi akan wannan aikin alkhairi da ya sa ni a kansa wanda ta gudana a ranar 20 ga watan Rabi'ul Thani wannan mu tsallake shi mu je gaba nace zan tafi kai tsaye zuwa ga mafi muhimmancin gabobi domin kada rubutun yayi yawa har ya gajiyar da mai karatu kuma haka ne ban ma so suka kai haka yawa ba saboda na so ya zanto abinda za ku iya karanta shi ne ba tare da kin ce bari in aje sai an jima na karanta ba ga gabatarwar muhadarar tamu a gurguje nace kasantuwan duniya mataki ne na tafiya lahira wannan gaskiya ne ko kasantuwan duniya mataki ne na tafiya lahira shi yasa Allah ta'ala ke jaraba bawa a cikin ta ma'ana a cikin duniya domin ya ga abin da zai aikata sannan ya masa sakamako ranar alkiyama wannan ya sanya dukkan musulmi mai hankali zaka tarar yana kimtsi a nan gidan duniya domin nema abin da zai taimaka masa ya samu ya rabauta a lahira wanda ita ce gidan da take tunkarar mu gaba daya kuma mafi dacewar mai taimako shine aboki na gari kun yarda da ni ba wanda duk in kin ga kin yi abota da wata to halin ku iri daya ne yau ko halin wata ce saba da halin ki zaki ga kun rabu ko kin so ko baki so ba ba a taba yin abin da ake ce ma abota sai hali ya zo daya sannan kuma hatta a tarihin magabata na kwarai da wanda ba na kwarai din ba za ku ga duk abota ya tasiri wurin halakan wasu da rabautan wasu a gurguje ku dauki Talha bin Ubaidillah da Zubair bin al-Awwam ku gani abokantaka ne ta sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu alƙawarin aljanna a rana ɗaya kuma a tare da ya tashi jero mutane goma da za su shiga aljanna ran alkiyama tun suna duniya aka gaya musu ku ɗan aljanna ne da ya faɗi Talha sai faɗi Zubair to a ƙarshe ma sai ya ce da sahabbai Talha wa Zubair jariya fil janna waɗannan sahabban biyu Talha da Zubair ku jama'a ku je makwabtan juna ne a gidan aljanna shi yasa har mutuwar su ma rana ɗaya suka mutu dukkan su rana ɗaya suka yi shahada to kun ga abota na gari to haka nan wanda ba na ƙwarai ɗin ba kamar Abu Jahal da Uqba ibn Abi Mu'ayth Abu Jahal ya cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam cutar wanda ya wuce tsammanin kowa Uqba kuma abokinsa ne haka suke bacci ma zai raba su wani lokaci wata rana Abu Jahal ya tafiya sai Uqba ya zo ya zauna a masallaci ko a inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake masahabbai karatu yana ji shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ga alaman nadama a fuskar Uqba sai ya same shi daga baya ce da shi ya kai Uqba ina fahimtar ka gamsu cewa abinda muke kai gaskiya ne idan ku har ka yarda gaskiya muke kai me zai hana ka ka musulunta kun san me yace sai ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi gobe zan zo in musulunta kun ga matsalar taswir jinkiri zanyi a ki fara yanzu ne duk abin da kike gani alkhairi kake jinkirin sa tashin da ya kafin gobe sai abokin shincan Abu Jahal ya dawo suna haduwa Abu Jahal ya rungume shi aboki ya ga aboki an dawo lafiya sai ya sa hannu sai tunkuda Abu Jahal yace ni yanzu tunani na gaba ɗaya tunanin musulunci ne musulunta zai na gaji da wannan cutar da manzon Allah da muke na gane gaskiya sai ya kama hannun shi sai ya kisin sai ya sumbaci bayan hannunsa idan Balarabe ya yi ma abokinsa wannan yana nuna ƙaunar shi ba ta ƙarya ba ne da gaske yana ƙaunar shi to wannan abu da ya masa kawai sai ya fara sausautowa ya fara ce mai wallahi in ka musulunta talauci salamu alaikum kana dai gani yanda suke da makiya kai ko ba sarake ga kan hamshakin mai kuɗi ga kowa ya san ka shikenan sai abin ya motsa sai ya ji a duniya ma ba wanda yake jini kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai takaice muku magana idan kun ji tarihin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah an dauki mahaifar dabba an daura ma annabi akai yayi sujada to Uqba ne yayin wannan aikin shine ana nan ko yaki ya tashi ana zuwa sahabbai dama su duk wanda ya cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka hada a wurin yaki sun fi neman shi fiye da kowa a ƙarshe wani sahabi ya tsari Uqba da wuka ya fadi ya mutu yana mutuwa a take a wurin ya kumbura kuma ya fara lalacewa wanda ba mu san ɗabi'ar mushe da haka ba in akwai mushe a nan wurin zai iya kila masu ya kwana biyu sannan a gane cewa da wani abu a wurin amma shi Uqba a lokaci ɗaya suntuma ya kumbura da suka zo za su ɗauki gawarshi su sa a rami duk inda aka kama sai ya yage sai suka rinka ɗiban ƙasan da ke gefensu suna mayarwa a kansa wannan ya sanya Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ga gawarsa kawai sai aka ga wahayi yana sauka da wahayi ya gama sauka sai aka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanto waɗancan ayoyi na cikin suratul furqan wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا أتكي شعبون دعاين كي شواء دنقلي أرانا القيامة متنزي شي جهنم سيدانا سن إنا ما دابي ركواني سيالا شي فلانا واني تقول دوان دا متن يركي شعبو كي شي أهل كد شراء القيامة سيكي رسولنا شكما يكي كي شنسا إنا ما دابي ركواني كوبة ركوانشي أما سأين kawa ba daɗayinta ba gashi ta batar da ita ta kautar da ita daga bin Allah lalle haka ɗabi'an shi ɗaya yake a koda yaushe kokarin kaskantar da mutum yake to shi yasa anan nake cewa da ku mafi alkhairin mai taimakon da zai taimaka ka je macin nasara a rayuwa babu kaman wato aboki wanda yake nagari shine nake cewa wanda yake farawa daga al'umma al'amd wanda ke farawa daga al'ummar da mutum yake rayuwa a cikinta sannan zaɓin aboki mai tsoron Allah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko yake ba mu umarni da cewa kar ka yi abota da kowa sai mu'mini la tusahib illa mu'mina kar ka yi abota da kowa sai mutumin da yake mu'mini kamar yadda Abu Dawud ya rawaito hadisin hadisi da 4832 Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani kuma ya hassana wannan hadisin a cikin littafin da kun je za ku gani Sahihul Jami' sannan a ƙarshe daga cikin gabatarwan shine mutum ya zabi mace ta gari wanda ya dace zanto a tare da ita akwai wasu siffofi wadanda za su taimaka zuwa ga riskan babban rabo na har abada a gidan aljanna madaukakiya wannan idan Allah ya ba mace miji na gari ko ya ba namiji mace ta gari to gaskiyar magana an bude ma mutum hanyar zuwa aljanna a kokofi masu yawan gaske yofi masu yawan gaske saboda mutum bai taba samun kamala sai da mace haka nan mace ba ta taba samun kamala domin ba ta tsayuwa da kafarta sai akwai namiji a gefanta to in ya zanto wanda mutum zai dafa ya miƙe ko ita wanda za ta dafa ta miƙe a rayuwarta na gari ne to wallahi dukkan da yawan hanyoyin zuwa aljanna sun budu wa mutum babu dama da mun bada misalai da yawa daga ciki sai nake cewa ga kadan daga cikin siffofin da nake fatan mu kiyaye su na farko daga cikin siffofin mace ta gari a cikin waɗannan siffofi guda shida wato mace ta gari tace wanda ake tsammani ta zamto mai tsara kanta da mutuncinta a gaban mijinta da bayan idan shi da karami da babban al'amari wannan yana daga cikin ɗabi'an da ɗabi'a ce ta ƴan aljanna amma a zamanin nan namu a wasu wurin ma an kai su makabartan tarihi ana samun matsaloli na rashin kamun kai da yawa daga maza ana samun matsaloli na rashin kamun kai da yawa daga mata to a wannan gaba yana da kyau idan mace tana so ta tsira gaban Allah ranar alkiyama ta ji tsoron Allah ta kiyaye dukkan wasu hanyoyi da za su iya halakar da rayuwarta daga cikin kuma hanyoyin da ya kamata a yi zama wajibi a yau mai magana akai shine akwai irin waɗannan social media da ake da su waɗannan kafofi na sadarwa saboda wani hanya ne na shiga gidan mutane ba tare da mutane sun san an shiga gidajensu ba na ji matar da take faɗin cewa matsala aka samu har aka kai ƙaranta wurin wani malami daga cikin abinda bincike ya nuna shine ƴaƴanta shida da haihuwa amma a lokaci guda kuma tana fasikanci da wani yaro da bai wuce shekara 18 ba ƴaƴanta shida a duniya to wannan yana daga cikin cin amana ƙwarai da gaske manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa a cikin hadisin Imam Muslim yake cewa man ghasha falaysa minni man ghasha duk wanda ya ha'inci ko ya yaudara ko ya ci amana kowane irin cin amana falaysa minni ku gaya masa bai tare da ni annabi ba ruwana da shi hadisi ya zo a cikin Sahihul Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa mana akwai mutanen da zai kore su ranar alkiyama zai fatattake su ya gaya ma mala'iku ba shi ba su har aka ce zai ce fasuhkan fasuhkan yayi haka da hannunsa ku yi nesa da su ku nesanta ni da su ba ni ba su to wannan ɗabi'a zai iya haifo mutum ya shiga waccan tawaga duk da kila wancan hadisi yana magana ne akan bid'a kai tsaye amma wannan ma zai shiga to saboda haka siffar mace ta gari shine ta zanto mai kamewa kuma bari ku ji wani abu mata da yawa ba su fahimtar wani al'amari daya duk lokacin da mace take da mutunci da kamewa to tana fisgan hankalin duk wani namiji na gari saboda in dai namiji na gari ne akwai irin mace da ya gani yanda ka san kuda ne kashi ke bin a kashi ne kuda na bi ya san ba abincinsa bane wannan amma akwai irin matan da ya gan su ko ya ji labarin su sai kaga hankulan mutum yana zuwa gare su to wannan nagartan naki zai taimaka ya tsatso miki miji na gari shi yasa ba abun zargi bane dan mace ta jima ba ce aure ba a'a abun da yafi dacewa mace ta auri wanda ya dace kuma ya zanto cewa wannan dadewan ba laifinta bane dan wasu fadayi da waye shi yake janyo musu wannan amma a'a idan nagarta ne janyo wannan to yafi alkhairi mace ce jinkirin samun miji Allah ya jinkirta mata ta samu wanda ya dace fiye da ke gagga wanda za ta je kiki dawo ko a koma cikin nadama dan na san matan da wallahi mijin ce yana rayuwa tana da aure tana da kamewa tana da mutunci tana da duk abin da ba ku tsammani ba malama bace amma wallahi ta ku da yawa daga cikin mata malaman siffofi na kamala mutuwar mijinta sai ya zanto mijin ya bar abin da ya samu aka bashi bayan mutuwar shi aka ba iyalan sai zanto ta samu dukiya mai tarin yawa ina da lamban waya tarannan da naga hotanta a status ɗinta sai na ce ma wani kai wannan fa ba wancan bace suka ce wallahi ita ce wallahi ita ce in ka dauko ta a farko kafin sannan mijinta kira zaka ce sunanta Aisha ko Khadija amma aka dauke wuta aka kawo ta a yanzu ta ce da ke wancan cinyere ce ko Lilian ce wallahi ba abin dariya bane saboda barukuji idan har ya zama na wancan lokacin na baya tana cikin yardan Allah ne yanzu wannan ni'imar ya juya ta ta koma cikin fushin Allah to gara ta mutu a wancan yanayin da ta kawo yanzu ko ba ku yarda ba ba ni na faɗi wannan ba na hafaso nan daga hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce addu'ar sa ta tahiyya Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tahiyya kan ce Allahumma ahyini idza alimta alhayata khayran li wa tawaffani idza alimta alwafata khayran li Allah ka raya ni in tsawon rai in ka san cewa tsawon rai na alkhairi ne a gare ni yace Allah ka amshi rayuwata in ka san cewa tsawon rai ba alkhairi bane a gare ni duk da ana fatan mutun ya tsawon rai yayin aiki na gari shine addu'an kowa amma in zabi ne gara mutun ya tafi cikin yardan Allah da ya tafi a cikin fushin Allah to kun ga wannan ba tsara kai a ciki ba tsara mutunci a ciki ku ya kuli kila ba Allah ne sai na gama duka takaddan ba tunda yana rubuce a hannunku ina fata an fahimci wannan mafi muhimmancin dai ku fahimci sakon da nake dauke muku da shi nake cewa Allah ta'ala yana cewa salihan mata masu da'a ne ma'ana duk mace saliha za ka tadda ta kana da'a wa Allah menene da'a yi nayi bari na bari a hana ka ka hanu shi ma da'a ne a umurce ka kai shi ma da'a ne da'a bai zama cikakkiyar da'a sai ana yi kuma ana bari a cikin sa ana abinda Allah ke so ana nisanta abinda ya hani Allah ta'ala ce masu tsarewa ne ga gaibi saboda abinda Allah ya tsare wannan yana cikin suratul nisa ayat 34 fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi kamar yadda Allah ne cikin sarki ya faɗa yanzu mun samu siffar mace ta farko ko to duk siffar da muka zo kanta abinda zaki shine zai iya yiwa mu faɗa ki ji Allah ya azurta ki kina da ita ko kila ma kina jin ba ma zai taba yiwa a ce kin saba mu abinda aka ce ba to sai ki gode mu Allah kuma sai ki kankame wannan siffar sannan abin da yafi komai muhimmanci wallahi ki dage da addu'a dan rayuwa jarabawa ce fitintunu suna da yawa a duniyar nan ina fata kuna fahimta ta to zai iya yiwa kuma mu faɗi wata siffar sai ki ji wannan kun yi hannun riga cin karo kike da ayoyi da hadisi to ina tabbatar miki Allah na san ki da rahama ne yasa kika zo nan saboda ki ji ki gyara kafin ranan da zaki ji ana miki kabbaran harman da ba za a yi ruku'u a sallan ba akwai ran da kowa zai ji kabbaran harman nan ta kunnin sa na hagu ma ba na dama ba saboda ta dama muke aje mutun zamu yi masa sallah mu karkata shi da kin ji an yi kabbara limami na tsaye a tsakiyar saitin cibiyar ki to ke da gidanku kuma kun yi sallama wannan ranan ayyukan ki sune abubuwan da za su kwace ki to da haka in kin ji siffofi a nan waɗanda baki da su yi maza maza kafin wannan ranan dan in ta zo ba a dawowa ba a dawowa yi maza ki gyara babban abin da kuma zai taimake ki samun siffa na gari shine ki dauki duniya ba matabbata bace wasu matan zafin kishi ke sa su ki aiki da waɗannan to kishi idan watana wani na cin abincin wani ne babu shi to saboda haka nan mu je gaba ta biyu nace wato mace ta gari ita ce wanda take kwalliya da kyawawan ɗabi'u da ladabi wacce ba a jin baka daga bakinta ko munanan ko mummunan zamanta ko munanan zamantakewa sai dai za a same ta tana ado da tsarkin zuciya ma'ana ba ta zalunci tana maganganu masu dauke da alkhairi tare da taushin mu'amala saboda mata da yawa ba su fahimtar wani abu kun ga da miji da iyaye in ana so a zauna lafiya da su to ba a san su samu su magana koda ko iyayen nan ba musulmai bane idan namiji za a yi magana da shi a rinka kausata mai ko ya nemi wani abu a ki masa da'a a hankalce malaman psychology ma da kansu suka ce kina tura mijin ki je tunanin wata ce kina nuna mishi ke ba ke ce option ya nemi wata ya nemi alternative abinda tunanin shi yake aikawa ke kai tsaye saboda abinda yake nema a gare ki dabi'a ne da ba zai iya cire maka shi ba kuma dole dabi'an nan ya fita daga jikinsa wannan abinda Allah ya sa masa ko dai ta hanyar halal ko ta hanyar haram ko ya gaya miki ko kar ya gaya miki bari in gaya muku daga cikin wani abin da jiya na faɗa ma mata a muhadarar da ne musu a Kaduna a shekarun a Kazaure kwana biyu kwana uku da suka wuce a Kazaure akwai mata da muka yi semina da su kaman haka nake gaya musu bari ga ko kuma za ku gano abin da nake so in ce wani mutum ne ni na san shi hajjahar da yake na sani kuma ba shi na sani ba amma na san iyalin ta kuma sani wanda abin ya faru da su yana zaune matansa biyu zan muku tambaya ne ku ji da kyau sai ya ce ma matan shi idan na mutu zan ga wanda zai aure ku idan na mutu zan ga wanda zai aure ku a tsammanin ku da yake me yasa ya faɗa haka in akwai wanda ta sani ta daga hannu mu gani cewa yake in na mutu zan ga yanda za a yi wani aure ku na'am malama saboda suna da bakin hali ta kawo point mai kyau amma ba shi ne dalilin ba to kar mu bata lokaci yana da cutar HIV ne kuma hakan ya faru wallahi haka ya faru ya mutu to me yasa na kawo wannan magana in kina da taushin mu'amala wa mijinki zai iya zagaye yake je halaka rayuwarki ki kuma kika ja sanadiyan rabin abin da bai kamata ki tada hankali ba kin tada hankalin ki kin halaka rayuwa wani kin halaka taki kin makanki bakin tarihi ina fata mu dauki wannan a matsayin darasi shi yasa nake faɗi ba wajen yana da dadin faɗi ba nake cewa abin da yafi wannan shine tana daukan nasiha wato ita mace ta gari tare da yin tunani game da kalmomi na gaskiya da aka ja hankalinta a kan kuma ba za ka same ta mai jayayya da girman kai ba ma'ana duk mace ta garin an mata nasiha tana daukan nasiha ba ta kin dauka duk mace da take ta gari ne in an mata nasiha tana dauka ba tare da jin tafi karfin abu kaza ba ko ta ga ba isa a gaya mata ba a'a ba haka bane annabi sallallahu alaihi wasallam yana ma iyalansa nasiha kuma suna bi na kawo magana daga cikin maganan babban malami al-asma'i yake cewa Allah ya ji kansa da rahama yake cewa wani babban malami ya gaya musu daga al-anbar yake cewa da su mata kashi uku ne in ka kasa matan duniya ba za su fita daga cikin kashi ɗaya uku ba kashi ta farko yace mace mai mutunci da taushin mu'amala mai kamewa kuma musulma tana taimakon mijinta akan rayuwa ba ta taimakon rayuwa a kansa kun fahimci wannan magana tana taimakon mijinta akan rayuwa ma'ana idan rayuwa ta yi kunci babu tana hakuri kun fahimci magana akwai da mijin da yazo zai ci bashi ba a bashi bai ce wallahi tashi hankali shi ya shiga gida aka ba zaman lafiya ni na san matar da a Kaduna takan kira mijinta a waya kuma wallahi ta sai ya fita gida bai da ko sisi ta gaya mishi wallahi duk yanda za a yi amma zai ko ta ce da shi duk yanda za a yi tabbatar da kan ya zo gida ya zo da kaji guda shida sai ka ce mayya yayan shi uwa ɗaya uba ɗaya shi yake gaya mu wannan maganan kuma wallahi na zo na tabbatar da haka inda yake karɓan kajin bashi na sani bashi zai je amsa ba minti goma ko shek ko mun gama wannan tunda takaddar na rubuce to a takaice ina da minti 10 yi mun saura mu dauki wannan mace ta farko ita ce mai taushin hali da mu'amala mai kamewa wannan maganan kamewan da malamai suke ta kawo yana da muhimmanci ga rayuwar mata musamman idan Allah ya jarabi mace ko tana da kyau ko suna da dukiya ko tana da usuli da dangantaka da sarauta ko makamantan su akwai matan da zaka ga ba su kamewa ne dan suna so duniya ta fahimci wani baiwa da Allah ya musu to wannan kuma halakarwa yake baya kai mutum zuwa ga cin nasara duk ni'imar duniya da ba za ta kai bawa zuwa ga samun yardan Allah ba to ba kirga ta matsayin ni'ima wannan tace mace ta farko da malam ya fada tana taimakon shi akan rayuwa ba ta taimakon rayuwa akan sa na biyu malam ya ce akwai wata mace kuma jaka ce kawai na daukan yaya za ku ji da yawa ni na san mutumin da ban so faɗi jahar da yake ƴaƴansa manya sun girma duk ya bude musu kantina wata ƙasan waje suke fita kasuwanci wata rana yayi aure suka tada ƙayan baya iyayensu mata suka zugo su suka tunzuro su akan cewa wata ta shigo ta ci gado a gidan dan me zai auro kaza dan me da suka zo sai ya aika hatta ƴaƴan shi mata da suke aure sa duk aka tara su daga cikin abin da ya gaya musu shine yace tunda kun mun rashin kirki da rashin mutunci bari in gaya muku gaban iyayenku yace duk cikin iyayenku da kuka ga na haifa zama na da iyayenku ba zaman jin dadi bane ba zaman sha'awa da morewan aure bane kaddara ne na haife ku ba da'a suke mun ba basu iya rike namiji ba haka ya gaya musu yace ba wanda na zauna da ita naji dadin zaman auratayya da ita duk kaddara ya kawo ku duniya ba wai sha'awa da jin dadin zaman aure ba to kun ga irin wannan sune jakunkunan da ke daukan ƴaƴan kawai tunda Allah ya kaddara sai mutun yayi hakuri to wannan ba daidai bane shine nace ba ta da wani amfani in banda haihuwa akwai wanda da zaka tambaye shi game da matan shi zai ce wallahi bai bukata bai so ya ci gaba da rayuwa da ita ba yanda ya iya to akwai kuma matan da zaka ji mutun sai ya kira dangin su ma yana musu godiya ni ko yanzu a hanya muna magana da wasu suke gaya min wata ne ta aurar da kanwanta ga wani mutum yake wallahi hakiran sai yake na musu godiya saboda hankalin da ya samu yarinyar tana da shi kuma sun hayayya ba ba sabon aure bane sai mace ta uku Allah lokaci ya a nuna mu sai mace ta uku malam yace ita wannan macen dauri ne wani kulli ne wanda Allah ta'ala yake ratayawa a wuyan wanda ya so ma'ana fitina ce ya kuma kukutar da wanda ya so ma'ana akwai macen da in mutum ya aure ta sosai dai ya hakuri fitina ya shigo masa za ta zo ta raba gida ta raba dangi ta raba kaza a ki samun matsaloli to kun ga dai a cikin ukun nan wace ce tafi alkhairi ta farkon Allah ya miki albarka kenan duk ku zubar da waɗancan biyun ku dauki ta farkon ku zanto kamammu na tsatsu masu taimakon mutum akan rayuwa ba masu mene ba taimakon rayuwa a kansa gaba ta uku ta siffa mace ta gari shine wasu daga cikin magabata suka ce mace mai alheri ita ce wanda idan aka yi mata kyauta sai ta yi godiya kun san daga cikin halittar da suke da ban mamaki akwai mata da yanzu za ka fita gidanka baka da ko sisi ba ta da ko sisi ta sani kuma ta yi haƙuri alhamdulillah ta ce mai gida Allah kawo mai na alkhairi a daidai cikin rahaman Allah ke ma addu'a ku fita kana fita sai wani ya baka kyautar 500 sai kai kuma kaga kai yanda wacce da kyar ta karya da koko a safiyan nan bari in je mata kyautan kila sanda zaka fita ce wallahi banda ma na mota tace kaga ai ga wata 2000 da Allah ya sa jiya da gugona ta zo ta bani mu raba dauki 1000 ka ban 1000 je ka Allah ya taimaka kun ga ke mai bashin 1000 ta bashi ko tace in ka dawo na mai da musu ni ma rance dai tace an ba ta ajiyan 2000 ta bashi 1000 tace in Allah ya kawo a mayar musu sai da ya fita aka bashi kyautan 500 to da zai sa kamar inda da maza nake magana da na kwadaitar da su akan kyautata mu mata to da za ka yi tunani ka ji tausayinta sai ka ce kai bari in ba ta 10% in na koma gida wancan in ba ta 50 kila ta kan canza kujeru ko ta sai sabuwar katifa ko ta sai wani dan kaddara ko da awaki ne ta kai makakanta ta yi mata kiyo to insha Allah in ka ba ta 50 din nan ta ce wannan fa tace kyauta da baki Allah ne ka su ta ce ni ya ashe a duniya zan mallaki irin wannan to abin da zai iya fitowa bakin ta na gaba shine ina ma da Allah sa ka bani 1000 da na baka na ce da su in cika sai kaza wallahi wannan abu yana da ban mamaki a rayuwar mata wannan misali ɗaya na baku misali ne guda ɗaya to na biyun ku saurara don lokacin mu yayi na biyun shine annabi sallallahu alaihi wa sallam ya siffanta mata da ba su godiya zaka kyautata kai mata kai madanginta kai ma makwabta kai kaza rana da yanka ba ta hauci sai ta ce ni dai auren kaddara nayi wallahi mu dai mun rako wasu gidan aure za ta iya gaya ma wannan duk tsawon gemun ka mata za ta gaya ma wannan ba matsala to wannan ba sifa ce ta mace ta gari ba saboda duk macen da ce wannan tana koyar da ƴanta mummunan hali ne in ko ta koyar da ƴanta mummunan hali wallahi zaman aure zai mata wahala hala lokacin mu yayi ko na ya cika to idan ka ƙarasa ai ba zai ƙarasa ba baba mu je ƙarshen wannan sai mu tsaya a takeice wasu daga cikin malamai suke cewa mace mai alheri ita ce wanda idan aka yi mata kyauta tana yin godiya idan kuma aka hana ta sai ta yi hakuri ba kun da haka sai ta ce duk bala'i sai ta yi ta ga abin da zai faru wallahi sai dai ta gani ita har za a gaya mata kaza to za ta ga me zai faru ta riga ta kama kasa ta ga yanda za a yi da ita baki kama kasa ba wallahi sau da in Allah ya so shi sai kama ki ta wani wurin ko ba ta hannun mijin ba sai haɗa ki da ɗan da zai kasa miki aya a hannu saboda rashin biyayya wa miji malai ce takan yi haƙuri ta faranta maka rai idan ka kalle ta Allah san mutum ya kalli matarsa ta aure ta rinka faranta masa rai sannan ta yi maka biyayya idan ka umurce ta an karbo hadisi daga Abi Huraira wato Abdurrahman bin Sakhr radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah an tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi cewa wace mace ce tafi alkhairi kai mallaka Allah mun minti 10 na wane kuwa to za mu gama shi insha Allah an tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce wace mace ce tafi alkhairi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wacce idan ka kalle ta in ka kalle ta in mutum ya kalle ta zai yi farin ciki kuma ta yi masa biyayya idan ya umurce ta sannan ba ta saba masa akan kanta ba ta saba masa yana daga cikin mummunan ɗabi'ar da mata suke da shi wasu daga cikin mata ku yi hakuri in nace mata sai zanto kamar jam'i wasu da yawa suna da wannan ɗabi'a kuma bai dace ba na faɗa dazu Allah ta'ala ya riga ya sanya sha'awa a jikin mutane duk mace da take da ɗabi'an muzantawa mijinta a lokacin da ya nemi biyan buƙatarsa da ita to tabbas wannan macen na farko tana gayyato fushin Allah zuwa gare ta abu na farko kenan abu na biyu tana buɗe makanta ƙofar da zai dawo ya dame ta shine kin kina yi kina ganin ai ba zai iya ba ba zai ma iya auro wata ba ba zai iya kaza ba tun kuna yi ke da shi a ɗaki kina muzanta mai to wannan ɗabi'a sai ta sa har a waje an gane yana cikin matsala daga lokacin da dangin mijinki suka gane kin sa ɗansu a matsala to kin kwanto rigiman da ko kun daidaita da mijinki sai kin rayu cikin baƙin ciki a gidanku ku tambayi iyaye mata ga sunan duk wanda ta ɗora ɗamarar faɗa da dangin mijinta to gidan aure bai mata daɗin zama biki za a zo za a gayyace ki kuma dole ki je kuma kina shiga da bakar magana yara ma za su fara miki habaici a zo a ba kowa sobeniya a tsallake ki za a gwada miki ke wata saniyar warace ɗanki ya laifi ki ji ana ma kai shi a tsakar gida kuma ba ki saki sa baki ba to daga nan rikici zai tashi kina jan daga suka ja sai su koma shi suna azabtar da shi ko dai ko shi kuma ba zai iya barin ki ya koma kansu ba dole a 50-50 to in aka samu matsala wuta rikici ya tashi ta dangin miji shikenan an samu damuwa to duk wannan yana iya samu asali daga rashin kyautata mu'amala da mace za ta yi ma mijinta a dakin miji amma sai yana so ya fita har waje kuma ba wanda ya san meye dalili kuma ga fitina ta faru yana da kyau mata a kiyaye wannan kuma kai zanto an gaito mu kai fushin Allah wannan hadisin da na fada Imam Ahmad ya ruwaito mu je gaba na hudu gaba na hudu daga cikin siffofin mace ta gari ita ce wanda kullun take kiyaye dukkan abin da zai sada ta da ubangijinta duk wani abu da zai sa Allah ya yarda da mutum zaka ga tana kokarin yin sa a koda yaushe zaka tadda ta wurin ganin inganta imaninta duk abin da zai inganta miki imani ki yi shi da tsoron Allah ta yanda ba zaka samu tana wasa da farilla ba kuma tana kokarin nafilfili kuma tana gabatar da neman yardan Allah akan komai shin ko kun san abin da ke sa a zauna lafiya a gidan aure akwai yawan nafilfili tsakaninka da ubangiji musamman mace ina so ku rike wannan balance ya sata amsa ba formula ce in kina so gidan auren ke nagarta ki yawaita nafilfili ke amma kina so ki zauna daram a ɗakin mijinki ko baya so ki yawaita nafilfili ko kun san me yasa Nana Hafsa radiyallahu anha lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nufi ko har ya kai ga ya sake ta Annabi sallallahu alaihi wasallam sakinta sai ga malaika Jibril Allah ya aiko shi tun daga saman al'arshi yake fada mu Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a maida Hafsa dakinta Allah yana biko Allah yana kishi Allah na bada umarni a maida Hafsa dakinta Allah ne ya tsaya mata ko me dalili sai malaika Jibril yake gaya mu Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa innaha kanat sawwamatul qawwama tana yawan azumin nafila tana yawan sallar dare shi yasa Allah ce ka maida ta dakinka matar ka ce a gidan aljanna fa shi daga cikin sunadarin zaman lafiya a gida akwai yawaita karatun qur'ani ba yawan kallon arewa 24 ba akwai yawan jin karatukan malamai ba bollywood da NBC action ba da su zai aflam duk waɗannan ba su ne kamata su fi komai yawa a rayuwarki ba qur'ani saboda duk wanda ya riko da qur'ani daukaka yake samu ba wanda ya rike littafin yayi kasa shine gaban mu na ƙarshe nake cewa wannan ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai gaggawan zuwa ga mai addini sai hannuwanka su rabauta riwayar Imam Bukhari da Muslim abu na ƙarshe ya ku yan uwa musulmi siffan mace ta gari ashe guda biyar ne ma nace shi da ko to zan kawo na shidan to insha Allah mace ta gari ita ce wadda zaka ga tarbiya na gari a tare da ita akwai tarbiya na gari ga malam Mustafa tsaya a nan kwana hudu da suka wuce zamu je ka zaure an ba mu hannu mota ta wuce sai ga mace da hijabi da kamewa da muka ganta sai muka tsaya da nufin ga mace da take kammalalliya wala dan lako ko sai ta gantsare ta wani zaro rake ta basga akan titi na ce wayyo Allah to kaga wannan sai dai hakuri wanda ta share ke akan titi akan kwalta tana kallon maza a gaban su ai al'amari ya girmama to me kake tsammani wannan kila ta iya koda ma mijinta mari ma tunda galibin mace da yanda take da rashin biyayya ga miji a gaban mutane ba ta nuna to ana so ka ganta da tarbiya na gari wanda za ta koyar maka da ƴaƴanka musulunci ya zamto wanda za ta iya koyar da ƴaƴanta addini ko ba ta da karatu ta zamto mai san ilimi da nuna ma ƴaƴanta tana so su yi ilimi da ɗabi'u masu kyau da alƙur'ani duk yanda za ki a duniya ina ƙara gaya muku wannan in ma ba ki yi a baya ba yanzu ki ya zamto ƴaƴanki kina daga cikin malamansu na alƙur'ani duk inda za a je a dawo ya zamto a cikin ƴaƴanki in za a tambaye su wanda ya gina rayuwarsa a wani mataki musamman na alƙur'ani to wannan ɗan ya iya ambaton mahaifiyarsa a ciki ina fata mun fahimci wannan da yawa daga cikin magabata zaka tadda iyayensu mata su suka fara dora su akan kirban karatu me yasa idan kika yi dora danki akan son ilimi kika dora danki akan son karatu abinda zai biyo ba shine danki zai zama mutun nagari saboda da yawa daga cikin yaya tabi'an ki ya fukar katuwa zuwa ga iyayensu mata ne fiye da maza dan haka nan ya zanto mace tana da kokarin da za ta iya koyar da danta alqur'ani kuma ta dasa musu san Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma san mutanen kirki balaka tarajja babban burin mace kadai wanda take ta gari ba shine ka tadda ta kawai tana son ganin ta tara ma ƴaƴanta matsayi da wasu mataki na kwali da za su tara a ce sun yi karatu kaza sun ta digirin su kaza sun yi kaza wannan abu ne mai kyau kuma musulunci yana san shi kuma muna da bukatun shi amma ki sani idan baki madanki tarbiyyan addini ba wallahi duk matakin da ya zama a duniya sai ya zama muku fitina duk matakin da zai zama ba za ki alfahari da shi ra alkiyama ba wannan addinin duk alkhairi na cikin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fi din duk mutumin da Allah ke son sa da alkhairi fahimtar da shi addini yake hadisin imamu ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk dan adam in ya mutu komai nashi ya tsaya in banda abubuwa guda uku a cikin abubuwa ku yace akwai da nagari ko bai samu wa sai ya san addini na san yaron da a garin Kaduna aka kai shi ingila yayi karatu yayi digirin sai fito da first class iyayensa suna da kuɗi gidan da muka je muka gaida mahaifiyarsa duniya ce guda amma ya zama mata kaman daji take ba mu labari tana kuka take malam ƴaƴana uku ne ɗaya mace ce ba rista ce ke aure tana gidan mijinta babban wanda nake so in dogara da shi bayan rasuwan ubansa ya dawo daga ingila an samu masa aiki a wurare sun fi guda biyar wadanda wannan aikin kai in aka sama maka ɗaya ba kai ba har danginka sai sun more ka amma su suka ce ya wuce wannan matsayin yanayin darajar yaron ya fi wannan sun takaice muku dai tunda ba addini aka koyar da shi ba dama yana shan giya wallahi wata rana ya sa ko daga run about zai tsallaka titi mota ta buge shi a take a nan ya mutu tace yanzu karfi na ya kare ubansu ya rasu ni tsufa ya zo min ban san inda zan sa kai da so da haka ya ku jama'a mu kasance masu jin tsoron Allah duk al'amuran da muke kuma mu sani rayuwa jarabawa ce tana da saurin karewa duk wanda yayi da kyau yana ganin da kyau wanda ya munana kuma Allah ta'ala karka samu cikin masu munanawa da wannan nake ganin zan takaita abinda na faɗa ya zama daidai Allah mu daukin sarki ya sami tarayya alada wanda kuma ne kuskure Allah mu daukin sarki ya yafe min subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bazan rufe ba sai nayi godiya ga babban malami duk da ba shi a wurin malam bashir wanda kusan Allah ya sani ni dai karkashin leman sa ne na taho nan kuma ina roƙo Allah madaukakin sarki ya sada shi da dukkan alkhairin da yake sadar da bayin sa na kwarai da su Allah ta'ala ya ƙara ma rayuwarsa albarka Allah ta'ala ya dawo da shi cikin mu maraddan jamila Allah ta'ala ya sanya cikin salihan bayin sa na kwarai Allah ya ƙara ma da'awarsa albarka Allah ta'ala ya kyautata karshen rayuwar mu baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Alhamdulillah muna ƙara jiji da godiya ga Allah subhanahu wataala wanda cikin ikon sa ya bamu damar ganin ƙarshen wannan muhadara muna roƙon Allah subhanahu wataala ya taka mu malan da dumbin alkhairai a duniya da kiyama muna fata abubuwan da muka saurara na ilimi mu sanya su a cikin aiki domin ilimi ba shi da tasiri a rayuwar dan adam ma damar da ya aiki da shi ba hasali ma shi yake bambance wanda ya yi ilimin da wanda bai yi ba a takaice a cikin wannan muhadara cikin ƴan waɗannan muntota takaitattu ma da ya karantar da mu abuwa masu ɗimbin yawa kamar yadda ya ambata siffofin mace ta gari guda shida amma mun tabbata sun fi guda shida idan aka rarraba su gida-gida a takaice na farko ma da ya karantar da mu siffa ta farko shine mace ta zamanto mai kamewa wato mai tsare kanta a bayyane da kuma a boye na biyu ya yi bayani game da cewa siffa ta biyu mace ta zamanto mai kwalliya kyawawan ɗabi'u da kuma ladabi har wani yana dunkule yana cewa abubuwa guda uku duk macen da ta mallake su ta mallaki mijinta ya zamanto tana da tsafta ya zamanto tana iya kwalliya ya zamanto tana iya girki ga kuma magana mai daɗi malam ya ce wannan uku na daga cikin manya-manyan sufofin mace ta gari ta zamanto mai yaba kyauta sannan kuma mai hakuri da rashi sannan a daidai lokaci guda kuma kullun kokarinta shine faranta ran mucinta na hudu cikin sufofin da malaya ambata mana sune kyautata mu'amala da mahalicinta Allah subhanahu wataala da kuma kokarinta ta ga cewa da ita da mijinta da kuma ƴaƴanta sun tsira gobe alkiyama kuma sun samu wato makoma ce ita ce mafi daukakar makoma gare mu baki daya sannan kamar da malai ambata na biyar shine ita ce mai tarbiya kuma mai bada tarbiya wacce take haifan ƴaƴaye abin alfahari a duniya kuma wanda manzon Allah zai alfahari da su a lahira muna fata Allah subhanahu wataala ya azurta mu da wayannan kyawawan dabi'u Allah subhanahu wataala ya sa wayannan amare da muka yi taruwa anan domin wato mu taya su murna a yaba da wannan zamantakewa ya zamanto an ce goma da akai Allah ya sa albarka a rayuwar mu wayannan dalibai namu da Allah ya ba su falla ta kammala alqur'ani to ya zamanto wannan shine matakin farko na ilimi ko kadan kada ma su cewa ai sun riga sun gama karatu duk wanda ke harka ta dalibtaka ta ilimi ya san cewa idan ana duba tarihi magabata to alqur'ani an kammala shi to kamar an gama primary kenan daga lokacin za a fara karatun addini na gaske saboda haka a zage dantse ai shirin fara neman ilimi ba ilimi kada da alfahari ba sai ilimi domin aiki da shi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya maida malam gida lafiya sannan mu ma mu koma gidajen mu lafiya ba a ba kowa izini ta tashi ba kamar yanda kuke iya gani Allah ya kawo mana wasu daga cikin yan uwa baki sun shigo muna musu fata alkhairi kuma Allah ya saka musu da alkhairi da suka girmama wannan gayyata ta mu sadaka muna roƙon ku da Allah kowa ta zauna inda take mu samu dama mu fita na sa akwai wani dan kware-kwaren shiri da wayannan wayanda aka ce murna suke wanda za su baku wanda ba a rasa ba muna fata Allah subhanahu wataala ya lullube mu da rahamar sa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum